السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 21 a wata na Ramadana Hijira shekara ta 1446 insha Allah. Fadar yara mun gama da 10 na marmari, mun gama da 10 na wuya. Suka ce mun shiga 10 na dokin sallah. Allah ta'ala ya sa mun shiga waɗannan kwanaki guda 10 na ƙarshen watan Ramadana da sa'a. Allah ta'ala ya hada mu da falalarsa a ciki. Gabanin karatu ina farawa da jaje na hatsari da na samu labari ya faru a nan Abuja a bayan gari na tankar mai ko da ta zama sanadin mutane da dama da suka rasa rayukansu da kuma dukiyoyinsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye na gaba waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya musu rahama waɗanda suka rasa dukiyarsu Allah ta'ala ya canja musu da mafi alkhairi masu mota din Allah ta'ala su ma ya canja musu ya mai musu gurbi da mafi alkhairi na samu labari wajen Karu ne nan ko sannan na biyu na samu labari a Kano ma akwai tsautsayi da ya faru na mota din ko na tankar mai a wace anguwa ne na'am a Dakata ko Dakata a Kano ko to waɗanda suka yi asara a cikin kowace iri ne Allah ya mai musu da mafi alkhairi kuma Allah ta'ala ya kiyaye waɗannan jarrabawa nan gaba kuma lokaci ne da ya dace hukuma ta sa ido wajen tabbatar da cewa ana regulating tafiyan irin waɗannan manyan motoci da shigansu cikin jama'a hatsari ne dukkan wata duniya ko kasa mai ma'ana ba a barin abun karazibe dole zama akwai iyaka Allah ta'ala ya kare na gaba muna cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan dare na farko ya wuce shine daren jiya kuma ya zama daren 21 kuma daren juma'a kuma dare ne da yazo da alamu da dama a cikin sa bari dai mu tsaya mu ga sauran nan gaban amma dai lalle da wannan daren ka abubuwa da yawa har ga Allah sun dace da shi har da wayewan gari kamar yadda ya tabbata a sunna alamu da dama sun nuna alamar wannan dare na 21 amma dai bari mu jira na 23 da na 25 da 27 da 29 muga ko akwai wanda a maki zai fi shi amma a yanzu dai kan wannan daren ya samu maki da yawa aran mamaki nawa ka bashi a 100 aran ma ya bashi wai 92% ai kaga ne to ai ina ganin sa jiya dare da nace kai wannan dan almajiri kar kai garaje Allah dai amsa mana yadda muka kuskure Allah ya yafe mana waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu yau gashi muna wunin juma'a lokacin karban addu'a ranar juma'a bayan la'asar zuwa magariba Allah ta'ala ka amsa mana muna da buƙatu kala kala Allah ta'ala ka magance mana Allah muna roƙonka da sunayenka na alhayyu alqayyum ya dal jalali wal ikram لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله منا روقك اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله تعالى كهدا مدى البركة وأنه فانكي الله كهدا مدى الهيل وأنه فانكي الله تعالى كساب مي أسارا وأنه فانكي با الله كساب مي أسارا وأنه فانكي با الله كساب مي أسارا وأنه فانكي ما سؤال البركة Allah ka sa ibadunmu karbabu ne gare ka kurakuranmu Allah ta'ala ka yafe mana iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ta'ala ka musu rahama Allah ta'ala ka rayar da mu akan dade Allah ta'ala ka rayar da mu akan dade Allah ta'ala ka rayar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ka dauki rayuwarmu da imani Allah dukkan ibadu da muke Allah ta'ala ka amsa mana Allahumma la quwwata lana illa quwwatuk wa la hikmata lana illa hikmatuk اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك الله تعالى كسامو اتكين باين da zaka enta su a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka kare mana imaninmu Allah ka kare mana rayuwarmu Allah ta'ala ka kare mana jininmu Allah ta'ala ka kare mana garuruwanmu Allah ta'ala ka kare mana rayuwarmu da addininmu da mutuncinmu ya Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka karbi sallolinmu Allah ka karbi azuminmu Allah ka karbi ciyarwanmu Allah ka karbi ibadunmu na dare ya Allah ta'ala dukkan ibada da ka ba mu ikon aikata a bayyane ko a koyi Allah ta'ala ka karbe ta ya Allah dukkan wani aikin alkhairi da ka ba mu ikon yi a bayyane ko a koyi Allah ta'ala ka karba wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana rayuwa ta yi kunci da yawa daga cikin mu ya Allah a cikin mu akwai wanda suke talakawa ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha ba su da matsugunin zama ya Allah ta'ala wasu ba su da kudin makaranta wasu kudin magani ba su da shi Allah muna roƙonka dukkan talaka dake fama Allah ka sauwake masa ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram duk wanda ke cikin kunci talaka ne Allah ka buda masa Allah ta'ala ka tausaya wa masu karamin karfi a cikin mu Allah ta'ala ka yalwata musu daga falalarsa Allah ka yalwata musu daga falalarka Allah ta'ala ka yalwata musu daga falalarka Allah ka biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi wadanda suke masu rauni mata da tsofi da yara kadana Allah ka musu rahama Allah ta'ala ka al barkaci rayuwarsu Allah ta'ala ka albarkaci lokacinsu Allah ta'ala ka albarkaci iliminsu ya Allah ta'ala muna da buƙatu gare ka Allah ta'ala ka biya mana buƙatunmu na alkhairi ya Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin duniya da fitinar lahira Allah ka kare mu daga fitinar duniya da sharrin duniya da fitinar lahira Allah ka kare mu daga sharrin duniya da fitinar lahira ya Allah bayinka da yawa suna son mu don kai ya Allah ta'ala ka so su ya Allah bayinmu da bayinka da yawa suna kaunar mu don kai ya Allah ka kaunace su ya Allah bayinmu da yawa suna nufin mu da alkhairi don kai Allah ka nufe su da alkhairi ya Allah ta'ala ka nufe su da alkhairi ninkin baninki ya Allah a cikin bayinka duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka shirye shi idan ba zai shiru ba ya Allah ta'ala ka rusa al'amuransa Allah ta'ala ka kaskantar da shi Allah duk abin da ne taimu da shi na sharri Allah ta'ala ka sa ya kare a kansa halin da muke ciki na rashin tsaro a Najeriya Allah ka amintar da mu Allah ta'ala ka amintar da mutanen Northeast Allah ka amintar da mutanen Northwest Allah ka amintar da mutanen North Central Allah ta'ala ka amintar da dukkan yan Najeriya dake da bukatun aminci waɗanda suke tada kayar baya ya Allah akwai kidnappers akwai bandit akwai bandits akwai terrorists Allah ka shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ka sa bala'in su ya kare kansu ya Allah ta'ala ka saba mu yi asaran waɗannan kwanaki masu albarka ba Allah ka saba mu yi asaran waɗannan kwanaki masu albarka ba Allah ka karbi addu'o'inmu Allah ka karbi ibadunmu Allah ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ka yi rahama ga iyayenmu Allah ta'ala ka yi jin kai ga iyayenmu, Allah ta'ala ka yi yafiya ga iyayenmu, Allah ta'ala ka albarkaci zuriyarmu, Allah ka albarkaci zuriyarmu, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم ولي علينا أمورنا خيارنا ولا تولي علينا أمورنا شرارنا، اللهم ولي علينا أمورنا خيارنا ولا تولي علينا أمورنا شرارنا. Ya Allah, dukkan abin da ya dame mu daga wannan wata Ramadana, Allah ta'ala ka sa ya zama tarihi. Dukkan alkhairin da muke nema, Allah, daga wannan wata na Ramadana, Allah ka sa ya zama tarihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allah ka amsa mana addu'o'inmu. In akwai tambayoyi masu ma'ana, bismillah, injiniya Ibrahim. Gabannin tambaya, gobe muna da tafsirin mata insha Allahu Asabar daga karfe 11 na rana zuwa 12. Muna fatan shine darasi na karshe a tafsirin mata. Muna fatan insha Allahu za mu kammala suratu Talaq gobe insha Allahu ta'ala, dan mu ba wa iyaye mata da sauran maza da ke bibiya dama na a yi kokari a yi ibada a waɗannan kwanakin. Dan bayan tafsiri din akwai ibadu, so muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Bismillah.
Malami tambaya ta farko, assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zan amsa a takaice dan lokaci ko?
Yace Allah ya sa a shawo lafiya.
Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace malam, ina da tambaya akan surorin Al-Qur'ani ne sarki. Yake cewa shin wai kowace sura in aka fara saukar da ita sai an je karshenta sannan a koma wata sura, ko kuma ba a gama saukar da wata sura ba, ba a gama saukar da wata sura ba ake saukar da wata? Wato ayoyin sako daga Abdul Fatastu, mazaunin Yamai, Nijar.
Wannan ya mai da mu ulumul Qur'an kenan, inda ma'arin ma zai amsa mata tambaya din. Eh, ko za ka amsa? Haram ma. Akwai littafin Al-Burhan fi ulumul Qur'an na Abu Abdullah Badruddin, iya da muhimmanci. Sannan akwai tafsiri na As-Sa'di rahimahullah, تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، سورة القرآن كركشن آية 32. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولنن غدا بيو إمك دوكا أقي أمسا تنبين كجمس الشيا. أتكين البرهان في علوم القرآن shafi na 230 zuwa 232 yayi bayani akan saukan Qur'ani, cewa saukan Qur'ani kala biyu ne. Akwai saukansa jumlatan wahida, a jumkula daya, sannan akwai saukansa kuma munajjaman mufarraqan fi khilali 23 sana, wanda aka yi shi a cikin kuma shekara 23. Idan muka duba shi tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan na Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahmatullahi alayhi cikin suratul Furqan, musamman bugun da yake hada waje daya a shafi na 582, ya amsa wannan tambaya da cewa Qur'ani yana da sauka biyu a takaice. Saukan farko da aka yi an saukar da shi ne a dunkule, shi ne daga wani wuri zuwa wani wuri, daga Lauhul Mahfuz zuwa ina? Na'am, zuwa Baitul Izza a cikin sama'ul duniya. Daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza a cikin sama'ul duniya. wannan shi aka saukar da shi a dunkule, wannan kuma ya faru ne tun a lokacin gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya san me zai faru, wanda kuma sababin nuzul za a saukar. Duk abin da za a yi daman Allah ya gama programming duniya divinely, an san me zai faru da kuma ayat da za ta sauko ta yi bayani a kai, waye zai alheri a yaba shi, waye kuma zai shedanci a kushe shi a faɗi hukuncinsa. Duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. Ayoyin da ke nuna Qur'ani ya sauka a dunkule, ga wannan suke ishara, wannan sauka na farko a dunkule. Kamar shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-Qur'an, al-Baqara ayata 185, ko kuma inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin, kamar cikin sura Suratul Dukhan ayata 3, ko kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa sura Suratul Qadr ayata 9 ta farko. Wadannan kaga duka yana bayanin Qur'ani ya sauka a Ramadan kuma a daren lailatul qadri. Wannan iya nufin abu biyu ne. Abu na farko shine Allah ya saukar da shi tun gabanin aiko fiyayyen halitta daga Lauhul Mahfuz zuwa ga saban duniya. A saban duniya akwai gidan da Allah ya samar suna Baitul Izza, wato gidan buwaya. Sai aka saukar da Qur'anin gaba ɗaya a dunkule daga saman duniya zuwa gidan buwaya. Wannan ya faru kuma gabanin aiko fiyayyen halitta, sannan ya faru a watan Ramadanin ne, kuma ya faru a daren Lailatul Qadr ne, tun ba aiko fiyayyen halitta ba. Sai kuma sauka na biyu shine wanda ya sauka a rarrabe, wannan shine wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida, wadanda suka bijire wa Allah suna kalubalantar fiyayyen halitta, me yasa Allah bai saukar mata qur'ani a dunkula ba yadda aka saukar da at-taura da injila da zabura, don su a dunkula suka sauka lokaci daya. Sai Allah yace lin yusabbita bihi fu'adak, mun yi haka ne don mu tabbatar da shi a zuciyarka, kuma a karanta shi mu ka karanta gare ka karantawa. Wannan aya ta 32 a Furqan, kaga wannan kuma ke bayyana saukansa na shekara 13 a Makka, shekara 12 a Madina. 10 a Makka shine qabla al-hijra, a Madina kuma ba'da al-hijra. In an ce Makkiya, koda kuwa fiyayyen halitta ba a Makka ta sauka ba, indai gabanin hijira ne sunanta Makkiya. In an ce Madaniya, ko ba a garin Madina ba, indai bayan hijira ne sunanta Madaniya. Mafhum? Tayyib. Tambaya, na'am. Sha uku a Makka, goma a garin Madina. Shekara goma sha uku a Makka, goma a ina? A garin Madina. Wannan su ne shekara 23 da aka yi ana saukar da wahayi. Sai gaban tambayar ka ta karka shine cewa in an fara saukar da sura sai ta kare? Wannan kuma ba haka ake yi ba. Wani lokaci Allah ta'ala yakan saukar da sura asalinta madaniya ce, amma a cikinta sai a samu ayoyi makkiya. Wata sura, misali yanda za mu iya bayarwa min babin misali, in ka ɗauki suratul hajji misali, suratul hajji a magana mafi inganci na Imamu Qatada rahimahullah asalinta madaniya ce, ta karantar da aikin me? Aikin hajji, a fahimtarsa madaniya ne duk da akwai wanda suke da sabanin haka, amma cikin ayoyinta akwai makkiya. Kamar wa ma arsalna min qablika min rasulin ko wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan, kamar aya ta 52, 53, 54, 55, ayoyi nawa? Ayoyi hudu zuwa azabu yaumin aqim, wadannan ta 55 kenan. Karkashin wannan Imamu Qatada ibn Diama ibn Qatada rahimahullah yace su wadannan ayoyi hudun su makkiya ne, amma surar madaniya ce. Wannan yake bayyana maka an saukar da surar wadannan hudun tun a Makka, amma fiyayyen halitta bai nuna ina za a sa su ba, sai bayan an saukar da na Madina sai yace anan za a sa su. Shi yasa hatta wurin da aka jeranta ayoyi wannan wahayi ne, ba wai da ka sahabbai suka jera ba, san da aka koya musu. Wani lokaci ma za a saukar da wani bangaren aya, sai daga baya sai a saukar da karshen ayar. Misali uhilla lakum laylata siyami rafath ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna har zuwa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min al-aswad, adan ta fara sauka aya ta 187, sai daga ba aka sako da min al-fajr, wannan iya min da alfajir din daga baya suka sauka baya ga wannan idan muka duba yanzu misali wacce ce ayar karshe da aka fassara Qur'ani gud maganganu biyu ne akwai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah in ka duba ta a Baqara ai ita aya ce ta 281 amma Baqara kuma aya ta aya 286 ne kaga kenan guda biyar ma da suka biyo bayan ta sun sauka gabanin ita kuma ita ce ta karshe in kuma ka dauki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati ita amma ida aya ta uku ce amma a bayan ta akwai aya kuma ita ce ta karshe kaga kenan ai wadanda suke bayan ta ba sun sauka gabanin ita wanda yake bayyana maka ba jerantawa akai haka a sauke da suka tafo ba wahayi ne ake fiye kalta sa aya kaza a sura kaza sa aya kaza a sura kaza wata sura ce ta farkon sauka a magana mafi inganci suratul alaq wacce ce ta farko a dunkule ga baki ɗinta daga farko haka ta sauka lokaci daya suratul mudassir a wani kaulin kuma suratul fatiha wacce ce sura ta kace ta sauka a dunkule gaba daya sura a dunkule gaba daya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba so kaga kowanne matsayin sa daban so ala ayi halin dai saukan su ba yadda suke jira a Qur'ani haka suka sauko a surori ba sannan ba yadda ayoyin suke jira haka suka sauko ba Allah ne yake bayani wa fiye kalita ina za a sa kowace aya ta bangaren aikin malaika Jibril fiye kalita sai ya ce a sa aya kaza wuri kaza sura kaza waje kaza wallahu ta'ala a'lam
malami tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
yace Allah ya kai kiyaye malam da alaramba Allah ya hada malam da duk alkhairin da Allah ya ambata a cikin alqur'ani kuma kare shi da duk wani sharri
amin ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu ya qayyum amin ya
rabbal alamin dan Allah dan Allah dan Allah a taimaka a amsa mini wannan tambaya yake cewa
Allah ya ba mu ikon amsa an kuma ba mu san amsar ba ka huta da yake nan ba ba abin da aka sani ake fada ba
yace menene hukuncin mutumin da ba musulmi ba ya ba da taimako domin a gina masallaci shin malam ya halatta mu amsa muna jiran malam ya yi mana bayani dan Allah daga Ibrahim lawal kura ina fatan Allah ya yi min arzikin ganin malam ido da ido
sun riga sun amshi kyautar ga wasu garba ba
suna jira ne
إمام البخاري أبو عبد الله كن الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه يا أبو دبابي مسمى دكي بيّن حلس كم مسلمي سكربي كوتن وان دبا مسلمي با دكي و باب قبول هدية غير المسلمين وفي ونبوغ أنتي باب هدية قبول هدية المشركين wato babin halascin karban kyautan mushrikai a wani wuri ko kuma kace wanda ba musulmai ba a wannan babi ya jero hadisai da dama a cikin akwai wanda suke bayyana fiyayyen halitta shi ma ya karbi kyauta daga wajen wadanda suke ba musulmai ba kuma shi ma ya musu kyauta a lokuta da dama don shi addini iya kyautata mu'amala akwai fatawoyi da darul ifta suka yi isdari akwai fatawasu ta 182 adan sun yi bayanin cewa yana halatta a karbi kyautar ghairul muslimina hatta a gina masallaci ko makaranta amma da sharadi suka ce na farko idan ya zama ba roƙon kyautar akai ba a so ku roƙa kawai kuna gini sai wanda ba musulmi ba ga ana gina masallaci sai dauko kudi yace ga naira 100,000 ya ba da gudumawa in ba ku nema bai ba ku suka ce na farko ana iya karba na biyu ya zama babu wani shubuha da ke bayyana cewa an bayar ne don a ci amanan addini kawai ya bayar ne saboda ana zaman tare lafiya kalau suka ce in sharuɗa biyu sun haɗu to za a iya karba na farko ba roƙa aka yi ba na biyu kuma akwai zaman lafiya da shi ko da kwaminitin su a nan halal ne suka kafa hujja da ayar da Allah yake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina wa nasura kenan suratul muntaha na aya ta 8 kenan aya ta 9 kuma ta bayyana irin mu'amalar da bai dace ayi da su ba wanda suke yaƙanku don haka ala ayi halin anan suka ce ya halatta sannan fatawassuta 4561 ta darul ifta sun ƙara maimaita fatawa da ƙarin bayani na cewa fiyayyen halitta ya karbi kyautan waɗanda suke ba musulmai ba don haka a gina makaranta ko masallaci matukar baruka akai ba kuma babu wani abin da ya bayyana na yaudara a ciki suka ce halal ne ya halatta a karbi wannan kyauta in sun bayar kuma wannan ita ce fahimta ta malikiyya da shafi'iyya da hanbaliyya dukkanin su uku jumhur din su suna da fahimtar ya halatta a karbi wannan kyauta in babu shubha a wancan babi babu qabul hadiyati ghayril mushrikin ghayril muslimin ko kuma babu qabul hadiyati almushrikin ibnu hajar rahimahullah da yazo bayani yace akwai wurin da aka samu fiyayyen halitta yayi rejected wannan kuma dalili shine wannan dalili na biyun yasa babu aminci a ciki ba zaman aminci ake ba amma lokacin da ake zaune lafiya tsakanin musulmai da ba musulmai ba ya halatta a rika taimakekeniya na ba da kyauta na raba abinci na taimaka wa juna kudin makaranta kudin maganin jinya duka addini bai haramta mana mu'amala mai kyau ba bal ma ya karantar a yi ne don kyawawan mu'amala ga waɗanda ba musulmai ba ya fi sa su gane musulunci fiye da yin wa'azin da ake so ganmu mutane ne masu tausayi masu jinkai masu kyautatawa gare su masu tausayinsu masu tallafa musu masu rikon amana masu adalci ta inda ba ma zaluntar su idan muka yi wannan ya fi muhimmanci a addini fiye da yin wa'azi su gane cewa mu addininmu babu zalunci a cikinsa adalci ne kadai don haka ka'ida musulmi baya zaluntar wanda ba musulmi ba don in ya zalunce shi to ya ci amanar musulunci wanda ba musulmi ba sai dauka zaluncin da kai shine addini ba ka bai halatta ayi zalunci ba koda mutum ba musulmi bane ayi wa kuma adalci shine daidai wallahu ta'ala a'lam ba bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
جزاكم الله خيرا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم aya ta 177 a Ali Imran Allah yace innal ladina lalle ne wadanda ishtaru suka sayi al-kufra kafirci bil imani suka bada imanin su a matsayin kudi suka karbi kafirci lai yadurullahi shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba walahum azabun alim kuma suna da azaba wacce take mai radadi ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai radadi duniya da lahira wannan aya tana tsoratar da musulmai da duk wani mai imani daga yadda da bijirewa Allah ko kafirce masa ta inda muka amince cewa kafirci ya fi imani wannan ba sai da baki ka faɗa ba aikin ɗan adam ke nunawa ya zama dukkan karantar musulunci baya burge ka karantar wanda ba ta addini ba wanda ta bijirewa Allah ita take burge ka a auratayyanki ko auratayyanka ko a bukukuwa ya zama ba ma kiyaye dokokin Allah muna kokarin koyi da wasu kasashe ne na daban wasu ma bakai da akwai Allah ba sai da bukukuwan mu ya koma irin nasu wasu al'amura ma da suke a cikin bukukuwan ibada ce mu sai mu kwaikwaya mu zo muna yin ta a matsayin ibada ba mu san ibadar ta ba don haka Allah ta'ala iya bayyana mana imanin da ya bamu don al'asul kowa da imani yake wannan imani da Allah ya bamu kada mu yadda mu bada shi don kafirci kar mu yadda mu hujire wa Allah da shi innal ladina ishtaraw sai yake ishtaraw suka saya kalmar saya a ka'ida ai abu ne ka mika wani abu a baka wani abu ka cire kudi naira 2000 ka mika sai a baka wani kila tuwo da miya a restaurant idan ka shiga misali wannan shine ka saya to amma shi imanin ana ganin sa ne ko kuma bijire wa Allah da kafircin ana ganin sa ne yana iya yiwa ka sayi abu da abinda baka gani ka bada abinda baka gani a baka abinda ba a gani malamai suka ce a nan gurin an yi abinda ake ce masa me isti'ara ga malaman da suka yadda akwai isti'ara a Qur'ani don ita ma matsala ce khilafiyya malamai sun ƙara wa juna ilimi fadilatu shaykh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wahhabi At-Tamimi rahmatullahi alayh yana da fahimta akwai isti'ara a Qur'ani in isti'ara ne ya zama wasu isti'ara zai zama isti'ara tasrifiyya ne kuma tabi'iyya sai zama wato isti'ara shine ka aru wata kalma sai kai aiki da ita a gurbin da ba naka ba mafhum tayyib a kowane yare na da wannan yanzu idan ka ce wani na ka wuce a mota sai ka ce ina sai in ce ina bakin kasuwa in nace ina bakin kasuwa Bahaushe zai gane ko ba zai gane ba zai gane amma na cewa Balarabe ana fi fani suq sai na ce ina bakin kasuwa na fassara direct translation Balarabe zai gane ba zai gane ba kaga idan Bahaushe yace yana bakin kasuwa ina kasuwar take da baki haka shiga bakin ta kaga kenan ai aran kalma ne tunda akwai bakin mutum akwai bakin akuya sai aka ce bakin kasuwa kuma kana bakin kasuwa sai ka ce ina bakin kasuwa ina shan rana wallahi ina zauna bakin kasuwa ina shan rana Bahaushe zai gane amma in ka ce wa Balarabe ana fi fami suq wa ashrabu shamsa ai ba zai gane ba kwata-kwata ba zai gane ka ba to wannan shi a kowane yare akwai aron kalma shine idan yare gogewa ya kai gogewa to ana aron wata kalma sai ake da ita a wani babin da ba nata ba don a nuna maka iya magana to irin wannan fatancen ne nan aka ce sun tsayi kafirci da imaninsu kaga ai ba kuɗi ba ne amma sai aka ce sun saya wanda ka'ida saya biyu ne ko ka ba da kuɗi a baka kaya ko kuma a yi trade by baka ka ba da gishiri a baka manda wannan shi ne abin da ake yi amma don Allah ya nuna yadda suka zakalkale suka miƙe sai sun ba da imani sun karɓi kafirci sai Allah ya ce sun saya wato sun zakalkale wannan yake nuna mana hatsari yanzu a duniya hatta addini na atheism yana kowatsuwa a duniya mutane da yawa suna komawa atheist a duniya yanzu da yawa yanzu ka shiga irin ƙasar China, North Korea, Vietnam, Denmark, Norway, Sweden, har ma da Faransa yanzu aka ake da komawa. Unfortunately, har wasu ƙasashen musulmai yanzu ana samun wannan irin kamar ɓangaren Tunisia yana shiga, matasa na shiga sai dai suna koyewa kada a gane. Kaɗan an samu burbuɗinsu a Morocco suna komawa wannan. Shi addinin ana kamar in religion ne, kamar disbelief ne. Wato gaba ɗaya ba su yadda akwai Allah ba wato suna ga kai yadda akwai Allah ma ɓata lokaci ne kuma har ga Allah ya shigo Najeriya akwai a Najeriya yanzu wannan irin disbelief akwai shi kuma har a arewacin Najeriya akwai masu wannan wallahi wasu suna tsoron su bayyana ne amma wani in yake bande yana chatin da zai bayani shi ba bai yadda akwai Allah ba su a wurin su da musulmi da kirista da bayhudi kowa shirme yake ne su ba su yadda akwai Allah ba kwata-kwata ba sai sai akwai Allah ba abu ne mai sauki mutum ya ce maka bai sai akwai Allah ba kuna da gani rizikin su karanta shi ne sai ce maka wai baka ga Allah ba in baka ga Allah ba shi ne justification na babu Allah a ina ka san Allah mun san Allah akwai Qur'ani a cikin Qur'ani sai ce maka to ina Allah yake to annabi Muhammad ya ce maka to yake sai ka ga annabi abu mai sauki yanzu haka da inke zaune ne haka me nace ka iska na taba ganin oxygen nan ba dai sai kaga abu kai da akwai shi ba da nace ki oxygen na taba ga oxygen ai iskar da kake sheka in babu ita ba za ka rayu ba kuma baka taba ganin ta ba kuma kana shekanta to haka alakar mu yake da addini yadda ka san oxygen ba sai ka gani ba duk juyawar mu addinin ne kuma addinin ke tafiyar da mu kuma wannan abin da muke gani ke tabbatar mana akwai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake rayuwa shi yake kafiya wannan oxygen din inda ba Allah yake bayarwa ba da mutum ne da zuba mu shiga uku ba haka kawai kuna zaune muna azumin nan kawai sai a ce ma'aikatar oxygen sun shiga yajin aiki ba ma mita ba da kudin gaba shiga yajin aiki ba za ka ce ba sai a kashe oxygen din amma tun da aka haife mu kake shekanta baci ba inda aka ce maka ka tsaya ko ina kana shekanta ai Allah Allah ne wallahi Allah
Allah
Allah ne mu muna da abubuwa da yawa kai duk duniya babu abin da za ka yi an ka duba bai nuna maka akwai Allah ba yanzu ita halittar sama da kasa in ka ce babu Allah sai aka yi tafiyar da kanta da kanta duk duniya ga mun abin da babu Allah ya kansa yanzu wannan masallacin da Allah ke gina kansa yanzu idan ka zo nan kaga masallaci za ka iya rantsuwa da Allah ka ce wallahi gina shi akai kuma baka yi kafara ba don ba a taba yin bulog gina kansa ba mutum ya kalli sama bakwai ya kalli kasa bakwai ya duba halittar jikinsa ya duba rana da wata ya duba dare da wuni haka kawai saboda tsabar shaitanci da rashin jin magana da kuma renin wayo wai duk wannan babu wai su suka yi kansu nothing exists except Allah ta'ala ka kara mana shiriya wai duk wannan duk a ce wai ita tayi kanta wai ba abin da yasa haba jama'a ina hankali ai ba zai iya yi ba so ala ayi halin mu amince imanin mu yafi komai kuma wajibi ne iyaye mu kula da tarbiyyar kaya a wannan zamani da muke ciki zamanin fitintunu ayyamul fitan a Najeriya kake rayuwa ko a wata ƙasa a duniya na farko ɗanka ka koya masa addini na farko ka fara masa da ya sha tilawar Qur'ani ka zaunar da shi ka nuna masa Allah ya san akwai Allah na biyu ka kai shi makarantar zamani ya koyi karatu na zamani ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama wani lauya ko abin da ya gaba da haka na uku ka koya masa kyawawan ɗabi'u na gaskiya rufe amana tausayi girmama na gaba da shi ƙoƙarin mutunta mutane ba tare da sai ya san wane ne ba ya zama mutum mai jinkai mutum mai jin kunya mutum mai haƙuri da makamantansu duk kyawawan ɗabi'u mu koya wa 'ya'yanmu na hudu in akwai hali a koya masa sana'a a da ana koya mana ko ɗinki ko kafintanci ko gyaran mashin ko gyaran mota ko gini a yanzu akwai sabbin sana'o'in zamani ka koya masa ko wani software ya riga rubuta software ko ya koyi wani abu na gyaran hardware ko troubleshooting na computer ko laptop ko kuma smartphone ko kuma akwai installation na solar panel akwai abubuwa da yawa yanzu na sana'o'in hannu a koya wa yaro suna da matukar muhimmanci a rayuwa na biyar ka bi bayansa da addu'a Allah ya masa albarka babu dare babu rana amma dan ka haifi da kayan da shi a yanzu bai ba sai ka masa sanin abubuwa guda biyar wajibi mu kiyaye su a wannan society musamman ka duba arewacin Najeriya halin da muke ciki wallahi mu yi wa kanmu karatun tanuki dukkan wani abin da muke ji da shi a da a arewacin Najeriya a yanzu ba mu da shi zaman lafiya da akwai shekara 30 kana kwanta a kofar gida kai bacci yanzu garuruwa daina an daina kwanciyar waje na zafi ba musamman matsalar lalacewar tarbiyya ba duk da kijiwa anguwa uba ne abokin wanka ma sunansa yaye wane yaye bello yaye dallali duk abokin wanka yaye ne to yanzu wannan ana walakan kashi kanin kama sai ta amanar kan yana ganin me baka da abin da zaka masa a da duk da tijo a gurku baba ne mai gadi ma baba mai gadi ake ce masa mai kawo ruwa a garuwa ma baba mai ruwa ne baka ganin da tijo ka ce masa wane sai ka ce mar baba in ba haka baba ka zata da keka babu wannan a yanzu mutunta juna yayi karanci duk talaucin da ake ciki a arewa akwai waɗanda bai dame su ba, inda ya zama ya koshi yana Abuja da iyalansa, ko yana Kaduna ko Lagos ko yana Ingila ko Amerika, babu ruwansa da su, ba wanda ke tunanin ya koma gida ya tattare da matasa a ba su mentorship, a tarbiyyantar da su. Matasan mu da dama a yanzu saboda akwai tazara tsakanin su da na gaba da su, an wayi gari suna da bukatar mentorship. In muka ba su haka, halin da arewa yake ciki abin tsoro ne. Duk wanda bai damu da matsalar arewa halin da muke ciki ba, wallahi abin tsoro ne. Wasu al'amura da suke faruwa na lalacewa, in aka ce mana za su faru shekaru kaɗan, ba za ka yarda ba. Duk institution da ake mutuntawa, an waye gari ba a mutunta su. Dattawa a wadatanta su, iyaye a wadatanta su, malaman makaranta a tozarta su, malaman addini a ci mutuncinsu, sarakuna a wadatanta su. Abadu Allah, yanzu shekaru kaɗan wa zai zaton abin da ke faruwa a Kano zai faru. A cikin arewa, gari mai daraja irin Kano, waye zai tuna wannan abuwa zai faru? A gari ɗaya a samu iyaye a ce guda biyu, kowa yana da awar shi shi ne, kuma kowa yana kan sarauta, kuma ba za mu yi kanmu faɗa ba, me muke nema ne a rayuwa? Yanzu wannan abin da ya faru a Kano shekara biyu ko uku, ko a drama aka yi, wallahi hankalinka ba zai kama zai faru ba. A yi shi a drama, amma ba za mu yi kanmu faɗa ba, mu ba za mu yi kanmu karatun tarin su ba, mu mutunta kanmu? Duk wani institution a arewa sai ya lalace? Ko wani abu ba wani institution da ke da mutunci? Idan mutane suna da bukatar kansu sai su yi ta raba kanmu don bukatar kai, mu ba za mu gaya kanmu gaskiya ba? Ba za mu haƙura da wata maslaha tamu ba ta duniya don al'ummarmu ta yi nasara? Kai, Allah ka gyara mana halayenmu, Allah ka gyara mana halayenmu, Allah ta'ala ka gyara mana, Allah ka ba mu ikon yi wa kanmu karatun talibu. Halin da muke cikin arewa, Allah ta'ala ka cire mu, Allah ka tallafa mana, Allah ta'ala ka samu wani lafiya. Inna alladhina ishtaraw al-kufra bil iman, lalle ne wanda suka sai kafirci da imani. Wannan matsala ta Kano, Allah ta nuna mana karshenta. Allah ta'ala ka nuna mana karshenta. Allah ka tabbatar da adalci. Allah ta'ala ka tabbatar da adalci. Allah ta'ala ka tabbatar da adalci. Allah ka nuna mana karshen wannan jarrabawa. Kuma Allah ta'ala ka kare faruwar ta dan gaba. Allah ta'ala ka kare faruwar ta dan gaba a ko ina. Allah ta'ala ka kare faruwar ta dan gaba a ko ina. Inna alladhina ishtaraw al-kufra bil iman, lalle ne wanda suka sai kafirci da imani. Lan yadurru Allah shay'a, ba za su cutar da Allah da komai ba. Ba abinda waɗanda suka zaɓi kafirci akan imani za su cutar da Allah. Shi Allah abinda yake da kyau mu gane, ba kawai mu da muke bautawa Allah ne muka mai da shi Allah ba. Da Allah jama'a mu gane wannan darasi yana da muhimmanci. Idan yau aka ce ga sarki, sai zama duk ƙauyen ba su yarda sarki ba ne ya zama sarki? Bai zama sarki ba. In aka ce ga ka sarki a ƙauyen ku, sai duka ƙauyen suka watsi, babu kowa sai ka kada sai ka zauna a wurin, ka zama sarki? Idan yau aka zaɓi wani shugaba a gari, sai talaka suka ce ba su yarda ba, kuma ba wanda ya amince shi shugaba ne, ya zama shugaba? Bai zama shugaba ba. To amma shi Allah, ko mun yarda ko mun ba mu yarda ba, Allah Allah ne. Ko mun bauta masa ko ba mu bauta ba, Allah Allah ne. Ko mun yi imani ko ba mu yi ba, Allah Allah ne. Ba wai da mu ne muka dalilin mu ya zama Allah ba, ko da mu ko ba mu, Allah Allah ne. Mu kiyaye wannan. Dan adam a duniya bai zama wani sai da wani. Idan yau masallacin nan ba mai zuwa sallah, kullun liman ya zo shi kadai ya bude ya sallah shi kadai, ya zama liman? In kai sallah kai kadai ba liman bane, ai ba maganar ladar jami, wani ne ya zo maka biyayya ka zama liman, ran da babu shi babu liman. In babu wanda ya yi ka sallah kai baka zama liman ba. Amma shi Allah, ko babu wanda ya bi shi, wallahi Allah Allah ne. Ba wai mu muka mai da shi Allah ba. Ka duba hadisin da muke karanta arba'u da hadisi, hadisi na Muslim cewa ya ibadi, innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Hadisin ya Muslim hadisi na 2577. Kuma ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala ahjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. A hadisul qudsi Allah yace, ya ku bayina, wallahi ba ku kai matakin da za ku iya cutar da ni ba balle ku cutar da ni wallahi ba ku kai ba duk duniya Allah yake ba ku kai matakin cutarwa balle ku cuce ni kuma yace mana ya ku bayina wallahi ba ku kai matakin amfana da ni ba balle ku amfane ni yanzu wannan sallar da muke fa kanmu muke yi wa ciyarwa fa fi sabilillahi ba wai kana ciyar da Allah bane wallahi kanmu muke yi wa aikin alheri babu wani aiki daya da muke wai muna yi wa Allah alfarma alfarmar mu ne Allah ya mana gata mu ne Allah ya mana in baka amince Allah ya maka gata ba to yanzu Allah ta'ala ya maida kai maciji mu ga yadda za ka gare ayyin ka mutum ba gata ne Allah ya maka don haka mu fa ɗan adam babu gatan da muka yi wa Allah babu shi kuma babu alfarma dan amfanarwa ba mu ma kai matakin mu amfanar balle mu amfane shi ba mu kai matakin cutarwa balle mu cutar da shi kuma yace inda tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya da mutun da aljan za su tsaya a wuri guda ɗaya duka su kafurce wa Allah Allah yace wannan ba zai tauye komai a mulkina ba duk duniya a kafurce Allah ba zai canja matsayin Allah daga Allah Allah bane in a duniya da akwai shugabannin da Allah ya kiyaye in aka musu tawaye ai guduwa suke zubar kasa yanzu shugabanni kasashe ne wani tsugu yanzu na Syria ba guduwa yayi ba yana gani ya bar kasa dan ne dan tawaye to in duk duniya tun daga farko har ƙarshe the population reference bureau PRB suka ce adadin jama'ar da aka halitta a duniya daga farkon halitta zuwa yanzu bai zo a nasi ba kiyastawa da su akwai mutum biliyan 117 mutum biliyan 117 mu yanzu da muke bayan kasa approximately biliyan 8 ne da miliyan 200 waɗanda ba su bayan kasa akwai akalla mutum biliyan 100 kusan da tara to duk a taso su duka mu haɗu mu ce ba mu yadda Allah Allah ba ne Allah ya kare wannan wallahi ba zai canza matsayin Allah ba Allah Allah ne shi Allahu ne Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salah duk sunayensa babu ɗaya da sai mun yadda ya zama haka saboda shi Allah ba mutum ba ne ɗan adam ne yake buƙatar a masa kara tukunne ya zama mutum yanzu taruwar ku a nan ya maida ni mai tafsiri inda ni kadai na zo in zauna ina karantarwa na zo mai tafsiri wani ma ya leƙa gina zai ce wannan lafiya kuwa kaga kenan an tashi daga tafsiri a zamanin tunkarin lafiyar mutum to shi Allah Allah ne wannan ba shi ya ba shi matsayin Allah ba mafhum to haka ba za ku tusar da Allah da komai ba wa lahum azabun alim kuma kuna da azaba wacce take mai radadi Allah ya kare mu har ma kana da wata aya anan ko mu ci gaba in babu mu ci gaba kawai to shi ke
akwai
ku? To bismillah
wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha كذلك نجزي كل كفور
وهم
يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
أولم
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
وانا تجيب سورة الفاتر آية نوى دنوى الله يمكى البركة آية 36 دا كما آية 30 دا بقي muhallu shahid wannan ayoyi sun bayyana mana irin ayi azaba da Allah zai yi wa ƴan wuta gobe kiyama Allah ta'ala ya kare mu daga azabar wuta bismillah
wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ولهم عذاب مهين
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب muhin. Allah ta'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru, kada wadanda suka kafirce Allah su rika zatar, annama numli lahum khairul li anfusihim, cewa jinkirin da muke musu cewa alkhairi ne, kada su yi jinkiri zato. Shi yasa wannan aya ke bayyana bala'i ne mutun yana sabon Allah kuma duniya na ƙara bude masa. Duk lokacin da mutum yake ƙara bude sabon Allah kuma duniya ke ƙara zaki, wannan shine asalin mutum ya shiga uku. Allah ya ce kar su yi zatar sun kafirce abinda muke musu khairan li anfusihim, cewa alkhairi ne gare su. Sai ya ce innama numli lahum, muna musu jinkiri ne, muna musu irin kofar rago ne, muna jiran inda za mu damke su, li yasdadu ithman, don su yi ta ƙara zunubi. Walahum azabun muhinin, kuma suna da araba wacce take ta walakanci da kaskanci. Wala yahsabanna, wa fi qira'atin wala tahsabanna, shine an ce wala tahsabanna, kada kai zato wala, ko kuma kada ku kuyi zato, duka bai dauka. In an ce kuma wala yahsabanna, kada yayi zato ko kada su yi zato, mafhum? Alladhina, wadanda kafaru suka kafirce wa Allah, annama numli lahum, dan jinkirin da muke musu cewa khairul li anfusihim, cewa alkhairi ne ba alheri bane. Ko kana musulmi, idan kaga kana sabon Allah, sai duniya tana bude maka, kai ne shan kaza, kai ne mu'amala ta fasikanci kaza, kai ne kaza, har luwadi wasu suna yi, amma duk abun da ya taba sai ya zama kudi, komai taba kawai duniya dadi take yi, har ga Allah wannan shine ka shiga uku, ko ya shiga uku. Idan Allah iya nufi mutum da alheri, kana dan kauce hanya, sai a jarrabe ka mara dadi, sai ka dawo masallaci ka gyara, sai a kada astaghfirullah astaghfirullah. Amma in kana sabon Allah, kana kuma duniya na ƙara budewa, kudi daga ka taba ka samu, mulki sai abin da kake so kai, to wannan akwai fitina da bala'i. Shi yasa Bahaushe ke cewa wai idan ganga ta ƙara zaki, to ta kusa fashewa. In kana buga ganga ka ji zaki ya ƙaru, to tana dab da ta fashe ne. To wannan shine in kaga kana sabon Allah, duniya na ƙara budewa, to har ga Allah an kusa a maka 2-0 ne, al'amari zai lalace. Shi yasa Allah ya ce waɗanda suke bijirewa Allah, in sun ga muna musu jinkiri, kar su ɗaukar alkhairi ne gare su, ba alkhairi ba ne. Shi yasa hadisi da yake ingantacce a cikin Sahihu Muslim, hadisin Bukhari afwan, hadisi na 4686, manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi, yana cewa inna Allaha la yumli liz-zalim hatta idza akhadahu lam yuflit, وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. النبي yace Allah yana jinkirtawa azzalimi kadan 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 hatta idan ya damke shi, wallahi ba zai kubuce ba. Shi yasa kar kai zalunci komin kankantarsa. La tadliman idha ma kunta muqtadirin, ko fa dhulmu akhiruhu yadha ila nadami, tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lan tanam. Karka yadda kai zalincin ka samu iko, don dukkan zalunci karshensa nadama ne. Idanunka guda biyu suna bacci a dare, wanda ka zalunta kuma idansa na farke, yana roƙon Allah, Allah wane ya zalunce ni, Allah ka saka mini. Idan Allah baya bacci, Allah zai amsa masa. Wanda ka zalunta ko fajiri ne ko dan luwadi, ka zalunta idan kana position na power, wallahi gobe kiyama in yi addu'a tun a duniya Allah zai saka masa. Annabi yace ko fajiri aka zalunta Allah yana amsawa. Shi yasa wanda yake da dama ta shugabanci, ba abin da ke kashe shugabanci irin zalunci. Mutum yana ga yana da power, sai ka zalunci wane, ka ci amanar wane, ka kwace kaza na wane, ka cuci wane, wallahi za ka yi nadama. Al-azalimi bai taba yin zalunci yayin nasara ba, kawai rikon talala ai Allah ya ji masa, akwai ran da zai kama shi. Shi yasa duk wanda ke da shugabanci, kai kaffa kaffa da zalunci. Ko monitor aka baka aji, kar kai zalunci. Headmaster kake, ko principal, kar kai zalunci. A makarantar Islamiyya ne, kar kai zalunci ko ina kake. kana ciyama na local government har zuwa shugaban kasa, kar ka zalunci kowa. In ka zalunta zai addu'a kuma idan Allah baya bacci, duk wanda aka zalunta yace Allah ka saka mu, wallahi Allah zai saka masa. Wanda suka san Allah, akwai Allah shi ya halice su irin mushrikan Makka. In ka zalunce su, suka zalunce ka, in ka zo ka ba ka ce ya Allah, sai hankalinsu ya tashi. Su fa mushrikai ne, amma tunda sun yadda akwai Allah din, sun yi imani da rububiyya, a uluhiyya ake da matsala, in aka yi addu'a tsoro suke ji. Shi yasa duk abin da kake kar ka yi zalunci. Iyali aka baka a gida, ka aure ta, kar ka zalunce ta. ‘Ya’yanka kar ka zalunce su, akwai mai wannan ya haɗa mata biyu gida babu adalci, ko uku ko huɗu babu zalunci, babu adalci. In an yi magana ya ce to dama ita italaka ne, nan ɗin ma ya fi gidan ubanka, haka zai gaya mata. Wannan zalunci ne, duk abin da aka baka kar ka yi zalunci. In amana ce ta al’umma, dukiya a hannu, kar ka yi zalunci. Duk abin da ka ɗauka na naira ɗaya za ka tsaya gaba ga Allah gobe ki ya ba ka yi bayani. Kuma zalunci ne rashin placement of priority. Al’ummar mu ana fama babu ruwa, babu abincin da za a ci, ilimi ya lalace, babu kiwon lafiya. Dole amana ta al’umma a duba me yafi komai muhimmanci a society. Dole mu gane scale of preference, akwai fiqhul awlawiyat. Mu duba manyan matsalolin al’umma su za mu sa a gaba, gyara tarbiyya, harkar ilimi, harkar kiwon lafiya, harkar noma, industrialization, samar da ayyuka wa mutane. Waɗannan su ne fa muhimman matsalolin mu yanzu a arewa. Waɗannan su za mu tunkara na haƙiƙa, mu tunkare su, ilmantar da ‘ya’yanmu, koya musu sana’o’i, gyara harkar noma, gyara tarbiyyar al’umma, kiwon lafiya, zama duk mutum da bai da lafiya zai je asibiti za a saurare shi, kuma za a magance abin da ya dame shi. A farfaɗo da kamfanoni, yanzu da kamfani nawa ne a Funtuwa, ba ma wai cikin jiha ba, Funtuwa da lokacin kamfani nawa ne. Da a Kano kamfani nawa ne, yanzu an bar mu daga kamfanin shinkafa kawai a martsaita a cika buhu sai kamfanin Pure Water. Abubuwa nawa muke yi, abubuwa da muke yi na yau da kullum mun gagara farfado da su. Omo kullum muke bukata, kamfanin Omo a arewa aiki ne. Sabulun wanka in ka ce arewa kana neman kamfanin su aiki ne. Kamfanin da za a maka kofa da windina, da za a maka POP, da za a yi zinc a arewa matsala ne. Kamfanin fenti da muke gini a arewa yau babu shi. Exercise book da ake karantar da yara suke rubutu a makaranta a arewa babu kamfani. Biro a arewa ba za a maka ba. Pencil na rubutu da muke saya kullum babu su. Haba jama'a, wata al'umma ce irin wannan? Abin da ma muke bukata ba za mu iya kanmu ba? Muna kamfanin wai ba mu da aikin yi, yau waɗannan mu dawo da su, mu mu yi wa kanmu ka ga yadda arewa za ta zama mana. Mu za mu yi aikin, mu za mu dauki ayyukanmu su yi aikin. Amma abin da muke bukata ba za mu yi wa kanmu ba? Haba wace irin al'umma ce wannan ne wai? Me muke komawa ne a arewa ne da Allah? Shekara 30-40 kamfanin da muke da su yanzu ba mu da su. Da ka shiga Kano ka ga kamfanoni, ka shiga Kaduna ka gani, ka tafi Funtuwa ka ga kamfanoni, shiga Zaria ka ga yadda ake yi. Amma yau babu, yau an bar mu kawai shi kenan, mu noma shinkafa, mu zartse, mu cika buhu, mu rufe, sai mu yi duwa wata, shi kenan. Pencil sai an kawo mana shi mu yi rubutu na primary. Biro ba ma iya yinsa, exercise ba ma iya yi. Kullum za a sayi kofi watakila 100,000 a wata dai, amma ba za mu iya yi ba, ko muna zaune mun ce ba mu da ayyukan yi. Haba da ba, Allah ta'ala ka samu wange lafiya. Innama lumli lakum liyazdadu ifman, Allah ya ce muna musu jinkiri ne don su kara zunubi. Shi yasa annabi da ya ce Allah yana jinkirtawa azzalimi ne har in ya kama shi ba zai kubuce ba. Sai ya karanta ayat da nake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, cikin suratul hud aya ta nawa, aya ta 102. Don haka Allah ya ce muna jinkirta su ne don su kara zunubi. Har ma kana da ayoyi da za su bayyana wannan cewa jinkiri yana kara musu zunubi.
وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُلُوبِهِمْ لكل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. تجي سورة التوبة آية نعم نعم الله يبارك البركة. دليل أشرنا فلو دليل أشرنا بيت دليل أشرنا كذا. الله تعالى يجي دعات تجلس أكون ده أن سوكر ده آية. سيد أيكم زادت هذه إيمانا. شو نجوا الدين يزجلي. وأيكم وانا آية ده أك سوكر القرآن بيكارا مسا إيماني. الله تعالى يجي فأما الذين في قلوبهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ما سوء إيماني إيمان زونا قالوا. سيد وأما الذين كفروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وهم وهم كافرون. ودند أتكن زكاة تنسو أكوي تيو ينكارا مسو دودا أكن دودا كيف يتي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Marasa imani su ayoyin suna ƙara shigar da su jeji ne, ana wa'azin suna ƙara nisanta, wato Qur'ani ma ka saurara yayi tasiri a jikinka alamar kana da imani ne. Mara imani shi in an karanta ma dariya yake, wallahi yanzu akwai wanda shi ya yadda shi musulmi ne, amma zaman da ya ga muke anan shi a wajensa zaman banza ake yi. Ni ba zan kirga sau nawa ne waɗanda suke manya ɗan boko mutum zai kalle ni ya ce kana da PhD, kana kaza, kana da kaza, kuma ka zo kana wa'azi. Wai su tunaninsu wai yin harkar Allah wanda duniya ta ƙi shi ne. Akwai wani babban mai kuɗi ma'aikaci ya taɓa ga wani mutum haka kuturu ne kuma gurbu ba yadda yake haka. Allah ya jarabi halittarsa, aka ganshi sai gansu aka ce ustazu ne, gashi da gemun sai ce to ai wannan ai dole zama ustazu. Wato wai tunda duniya ta ƙi shi, shi dole bi Allah. Har a yanzu a cikin al'ummar mu akwai masu wannan aqida, fada ne ba su yi don suna tsoro. In aka ganka ko sallah kake guda biyar a jambi gani ake bata waye ba, amma ba a fada ne. Iya sallar da ba za a maka damuwa ba sai ita ce sallar Juma'a kawai, ku zo ku yi a danyi kotuna sai a wafe, amma khams salawat gani ake kai da kiki ne duk sallah sai kafe ta kai. Kuma ba kawai wanda ba musu, a'a musulmin ne yake da wannan tunanin, shi yana tunanin addinin ma kauyanci ne. Wallahi muna da su, tsoro suke su bayyana, amma wani in kake banda sai ya gaya maka wannan kan ku daina mana me zai hana ai Allah ya dauka ka ko kuma zai ku zai kuna kaza haka. Wani mutum zai gaya maka ya gagara gara cewa duk sana'o'in duniya da muka iya wannan din shine number 1. Allahu akbar. Duk sana'ar duniya Allah ya ce annabi ya ce shine number 1. Wannan tafsirin Qur'ani duk sana'ar duniya kowace bayar wannan ne a wurin mu, dan ita wannan ita take gyara duniyar mu, take gyara lahirar mu, wannan ita ce sana'ar, ita ce kuma asalin tabbas. Computer ba Bature yayi ta ba, to cyber security me a ciki yanzu nan din bai dimi ne ba, wannan kataniyar banza kace wani abun da kace da abun nan Qur'ani kuma kace wai mutun ya waye ya bar shi, ai shi din ne wayewa. In kuma kana ga ai na sha gaya muku ka ganni kace ni dan gari kaza ne ba kauye ba zan kula ka ba, dan Najeriya ba kauye ba zan kula ka ba, duk inda na jiya kace dan Afirka ne bai waye ba, bana musu. Amma daga ka ganni da harkar addini kaga Qur'ani kace ba kauye ne, to anan akwai ansa. Kuma sai na nuna maka a duniyar ma kai ba kauye ne, mun fika wayewa lahira da duniya. To daga karkata ba addinin mu, in kaga dama ka zage mu, ka zage kauyukan mu, ka zage kasar mu da Afirka, amma addini karkata ba shi nan logo area ne. Shi ba a zuwa wurin, ba a zuwa, shi shine wayewa. In ka kai wannan ranar zaka gane kai ba kauye ne a duniyance da alagirance. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله تعالى اعلم.